إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin wannan gari na Kano. A wannan yammaci na Laraba daren Alhamis, yau 15 ga watan Rabi'u Tsani, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 1 miladiya ta 2018. A wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib ko Rafi' Al-Kalim At-Tayyib, wallafar mashhurin malamin nan Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na 75, kuma mun kwana akan hadisin Tirmidhi, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa, wanda Ibn al-Qayyim yake cewa, wa fi Tirmidhi an Abi Hurairata anna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qala li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, murni bi shay'in aquluhu idha asbahtu wa idha amsaytu. Qala qul Allahumma 'alim al-ghaybi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri ash-shaytani wa shirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وأنا حديثي مني بياني أكن رواية جي حديثي أنا تكين ترمذي، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما يلا ابن القيم يا أنبتا بند الترمذي أكوي أبو داود الطيالسي ya fitar da shi, haka nan Ibn Abi Shayba, Imam Ahmad cikin Al-Musnad, haka nan Al-Bukhari a cikin littafin sa Khalqu Af'alil Ibad, Ad-Darimi a cikin littafin Sunan, Ibn Hibban An-Nasa'i a cikin Amalul Yawm wal Layla, da At-Tabarani a cikin littafin Ad-Du'a, da Al-Hakim da Abu Ya'la, da malamai da dama. Kuma Tirmidhi kamar da kuka gani ya inganta shi, haka nan Ibn Hibban shi ma ya inganta shi, ya fitar da shi a cikin littafin sa As-Sahih, haka nan Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah, haka nan Dhahabi da Ibn Hajar a cikin littafin sa Nataijul Afkar, da Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Kulli Tafan sa. Mun ce wannan hadisin hadisai biyu ne, shi Ibn Al-Qayyim ya hadisu suka zama daya. Riwayar Tirmidhi daga Abu Huraira tana karewa ne a inda yake cewa wa sharri shaytani wa shirkihi, amma daga fadarsa wa an aqtarifa ala nafsi su'an har zuwa karshe, wannan riwayar Abdullah ibn Amr ibn al-As, wanda ita ma tana cikin Tirmidhi, shine a riwayar sa ne aka samu karashin wannan wa an aqtarifa ala nafsi har zuwa karshe, a riwayar Abdullah ibn Amr ابن العاص كما تازو هكذا من أشكي الرواية أبي مالك الأشعري فأنا مكفدا. حديث ينأتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تشوى النبي صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت كأمرتين دا أبن ذلك فلا دا سابي دا كميما. Wannan gabar tana nuna wato matukar kwadayi da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi wajen neman sanin abin da zai kusanta su da Allah. Sayyidina Abu Bakar da matsayinsa, da girman matsayinsa a gurin Allah, da irin bushara da ya samu daga Allah subhanahu wataala ta gidan aljanna, wannan bai hana shi ci gaba da neman abin da zai kara kusanci da Allah ba. saboda haka a koyaushe cikin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi ko kuma neman abin da zai za su yi su ƙara samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala suke duk da kuwa shaida da ubangiji ya yi musu duk da yardar da yace ya yi musu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa daga na sayyidina abubakar wala sawfa yutika rabbuka fatarda ba da daɗewa ubangijinka zai yi baka har sai ka yarda sai ka gamsu ka ji ya ishe ka to wannan sayyidina abubakar shi Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wannan cewa ubangiji zai bashi zai bashi zai bashi har sai ya ji ya ishe shi saboda duk da haka bai gaji ba bai gajiya ba wajen ya roki ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam me zai yi ya ƙara kusantar da shi ga Allah da safe da yamma to wannan duk sun koyaye sun koye shi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke zaune da shi kullun suna ga irin matukar kokarin sa wajen bautar Allah duk kuwa da cewa gashi a cikin halittu duka Allah bai kamar sa ba amma wannan bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai ibada ba ba ji ba kai da har Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rika tausaya masa ganin yadda kafarsa take tsatsagewa sawun sa yana tsatsagewa saboda tsayuwa cikin dare yana sallah amma saboda ya zama mai godiya ga Allah akan ni'imar da ya masa bai daina ba to wannan ta sa sahabbansa suka samu wannan tarbiyyar su ma suka kasance duk da irin bushara da aka yi musu ta aljanna da daman su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta musu shi da su cewa su ɗan aljanna sun ji wannan daga bakin da baya ƙarya amma wannan bai sa sun ainihin sangarce ba su ga cewa tunda su ɗan aljanna ne ai ba matsala sayyidina Usman Annabi cewa yi ma zarra Usman ma amila ba'd daga yau duk abin da Usman yayi ba zai cuce shi ba to kai yau ɗaya daga cikin mu ya samu wannan shaida daga tubara ce ba zai ba eh a ce duk abin da kai ba zai cuce ka ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Usman ma zarra Usman ma amila ba'd to amma wannan ba ta sa sayyidina Usman ya saki jiki ba ya ji cewa ai shikenan shi dan aljanna ne sai dai ya ba mu wasu sayyidina Umar haka shi kansa kuna ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bansa ki cewa shi da shedan ma ba su hada hanya ma salaka Umar fajjan wa salaka shaytan fa illa salaka shaytan fajjan ghaira duk hanyar da sayyidina Umar ya bi to sayyidan sai ya saki hanya amma wannan bata sa shi ya ji cewa shikenan ya gama samun abin da yake so ba bin Huzaifa yake sahibu sirrin Rasulullah bin sa yake yana roƙon sa yana hada shi da Allah ya fada masa shin Annabi bai fade shi cikin bai fadi sunansa cikin munafikai ba shi yasa Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa na hadu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi 30 kowannen su yana jin tsoron yana jiwa kansa tsoron munafici saboda haka wannan ita ce rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka suka wannan shine karatun da suka yi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake tabbatar maka da cewa abinda Allah subhanahu wataala ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin da ya dora masa na yaga ya tarbiyanci sahabbansa Annabi yayi wannan ya sauke wannan nauyi da Allah ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim dinnan shine ya tsarkake su ya musu tarbiya saboda ka sun samu wannan tarbiyar shi yasa har kullun malamai suke ta fadakarwa akan mugugwar aqidar Shi'a addini Shi'a ba su masu zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna bata su kuma ba kamar waɗannan manyan sun fi sako su a gaba da nuna musu karan tsana da kafirta su cewa sun yi ridda cewa duk zaman da suka yi da manzo Allah gaba ne na ƙarya na munafici ba san shi suke ba maciya amana ne so abin mamaki a ce musulmi wanda ya tashi ya samu tarbiyya ta musulunci ya san girman da falalar waɗannan bayan Allah har ya saurari wannan magana har ya ɗauke ta a matsayin addini a riƙa rigima har ana kashe shi akanta wani rasa ransa wajen ya ga ya kare wannan mummunar aqida. To wannan shine abin da zamu fahimta daga wannan gabar, ce murni bi shay'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu. A baya can ina jin mun karanta inda yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da zai rika yi a sallarsa. Wannan shi ke nuna maka irin matukar kwadayinsa ne ya san abin da zai kara kusanta shi ga Allah. Annabi ya ce da shi qul Allahumma alimal ghaibi wash-shahada, kace ya Allah masanin abin da yake boye da wanda yake sarari. Al-ghaib shine abin da Allah subhanahu wataala ya boye wa kowa ba wanda ya sanarwa, shi ake cewa ghaibu. Shi ake jinginawa Allah kai tsaye a ce Allah masanin ghaibu. Bai halatta kuma a jingina ma wani irin wannan suna kai tsaye ba a ce wani masanin ghaibu. In aka yi haka to an ci karo da ayoyin Alkur'ani masu yawa wanda suke nuna Allah shine masanin ghaibu, kuma suke kora sanayyar ghaibu daga wani ba Allah ba. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, kace waɗanda ke sammai da wanda ke ƙasa duka babu wanda ya san ghaibu sai Allah. To kaga idan wani kuma yake cewa ai za a iya cewa wani ya san ghaibu, kaga kamar yana rushe wannan ayar ne. Don haka al-ghaib shine al-ghaibul mutlaq, al-ghaibul mutlaq wanda babu wanda ya san shi. Idan har Allah ya sanar da wani abu da yake boye ya sanar da wani, to wannan ya fita daga haƙiƙanin ghaibi, ya koma wani ilimi ko dai ya nuna mu'jiza idan Annabi aka ware aka sanar da shi wannan abu, ko kuma ya nuna ilimi tumbatsa cikin ilimi, kamar yadda kowa zai zama ya san abin da wani bai sani ba. Amma abin da Allah yake banta da shi, shi ake cewa ghaibu. Wannan shine abin da fadar Annabi sallallahu alaihi wa sallam take nunawa yayin a cikin addu'arsa da yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka. Kage yake cewa ya Allah ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne wanda ka saukar da shi cikin littafinka, ko ka sanar da wani daga cikin halittarka, ko kuma kake banta da saninsa a cikin iliminka na gaibi. Kaga ashe ilimin gaibu shine abin da Allah yake banta da saninsa. In ya sanar da wani, wani kaso ne kuma mai zaman kansa. To wannan shine ma'anar al-ghaib. Ash-shahada shine abin da yake sarari, abin da yake sarari. Kamar yanzu wannan ututun maganar shahada ne a fili yake, kowa na iya ganin sa, duk wanda yake da ido yanzu zai gan shi. In an ɗauke shi aka sa shi a baya ko aka ɓoye shi, to ba kuma wanda zai gan shi. To dan an ɓoye shi bai fitar da shi daga shahada ba, saboda a fili yake. Ma'ana ba wani ɓoyayyen abu ne ba, wani abu ne da in kai baka gan shi ba wani zai gan shi. An fahimta shine shahada. Abin da yake shahada shine abin da yake shiyanci gaibu, gaibu shine abin da ba wanda ya san shi. Amma shi shahada shine abin da ido yake gani, ai mushahad shine abin da ake nufi da shahada, al-mushahad abin da ake gani. Ba wai ana nufin abin da kowa yake gani ba, ta yi ka gan shi, ta yi kuma baka gan shi ba, amma wani zai gani. An gane? Abin da yake cikin aljihunka ka san me ya a ciki. So haka wannan shahada ne ba gaibu ba ne. Tunda kai za ka iya sanin ganin abin da kuma ka fito da shi duk za mu gani, da ka ɗago ka nuna mana duk za mu gan shi. Kaga ba mushahad ne, wannan yana cikin shahada. To wannan shine alimul ghaibi wa shahada. To babu wani abu abin da yake al-ghaib, kamar yadda muka faɗa wannan Allah ne kaɗai yake banta da sanin. Ash-shahada shine ya san shi. Yanzu a cikin abin da yake mushahad, wanda aka kawo gaban gidanka shi za ka gani, shi ka sani. Amma wanda aka ɓoye baka san da shi ba, ko da kuwa abin ana iya ganinsa, amma an ɓoye shi baka san da shi ba, yanzu baka san menene aljihuna ba. To kaga wannan shahada ce, amma ba wanda ya santa sai ba sai Allah, sai Allah. Saboda shi ne a gurinsa ɗaya ne da wannan da abin da aka bayyana da abin da aka ɓoye, duk ɗaya ne a gurinsa, babu bambanci a gurinsa. Yadda yake ganin gaibi haka yake ganin shahada. saboda haka ubangiji subhanahu wataala mutafarridun ne fi sifati kulliha, sifofinsa shi kadai yake banta da su, babu wani wanda yake tarayya da ubangiji a cikin sifofinsa. Idan aka ce Allah yana ji jinsa na daban ne, ba irin na kowa bane, shi yake banta da jinsa, domin dukkan wani mai ji jinsa takaitacce ne, akwai abinda zai ji akwai abinda ba zai ji ba, akwai iya inda jinsa yake tsayawa. Alamar da take nuna cewa kowa nan jinsa takaitacce ne da lasifika da za ta dauke, kuma sai kaga an ta laliban nema ya za a gyara ta, saboda mai saboda wani ba zai ji ba, wani kuma yadda yake jin jin zai yi kasa zai ragu. To ashe kaga ba a da cikakken ji, ji ne wanda yake cike da tawaya, yake cike da nakasa. Wani lokaci ga mutum kusa da kai ma sai ya dake ka, ma sannan ka ji yana magana, ka ci ba da kai nake ba, sai an saboda gashi da kunnan da komai, ba kuma nesa yake ba. To ubangiji subhanahu wataala shine yake da ji kuma da yake cike da kamala. Haka nan ganinsa, kowane gani da ka sani gani ne wanda yana da iyaka, akwai iya inda zaka gano, akwai duk iyakaninka akwai abinda zaka gano, ballantana in ganin ya rabu. Ubangiji subhanahu wataala ganinsa baya da iyaka. Akwai zarqa'ul yamama, zarqa'ul yamama wata mace ce wadda ake cewa a lokacin jahiliya babu matar da ta kai ta kaifin gani, to tana hango abu tun nisan, kamar dai da abin da mekiya take hango abu daga nesa. To haka zarqa'ul yamama wannan matar Allah ya bata ido mai hango abu tun nisansa. Zarqa shi ne mace mai kyakkyawan ido, mai idon ta farisol, shi ne ma'anar zarqa din. Al-Yamama kuma sunan garin da take, Al-Yamama gari ne kusa da yanzu inda ake cewa Riyadh, babban birnin Saudiya. To nan waje jalin Yamama take. To abinda malaman tarihi suke cewa akwai sanda abokan gabar mutananta suka so kawo musu hari, ake jita-jitan cewa sun taho za su kawo musu hari, sai suka fita da ita akan cewa ta duba musu. To su kuma da dabara sai suka tumbike ciyar ita can dabino, ta ciyar dabino, sai suka sa ta a tsakiyarsu, sojojin aka rike ita ana tafiya da ita. Saboda haka za a yi ta hango ita ce da bino, amma ba su cewa mutane ne ne, kamar irin yadda sojoji suke ɓoye kansu cikin itatuwa da abinci cikin ganye. Saboda haka sai suka fita da ita, sai take cewa ta hango sojojin nan, amma da itaciya da bino suna tafiya tare, sai suka ce maƙaryaciyar banza, ya za a yi wani itaciyar da bino ta tafi da ranta. Saboda haka basu ankara ba, sai ji suka yi kawai an far musu ana abin nan. To wannan ce zarqa'ul yamama. To a dai karance a tarihance ba a taɓa jin wata mata ko wani mutum da Allah ya bashi do gani irin nata ba. To amma ganinta iya yana da iyaka, akwai abin da za ta hango akwai abin da ta gani ba. Saboda haka kaga ashe kowane gani da ka sani mai iyaka ne, ubangiji shi ke da gani wanda ba shi da iyaka. Fadira samawati wal ard, kai ne wato wanda ya kagi halittar samai da kasa, wato ya kage su ba tare da ya gani a gurin wani ya kwaikwaya ba, shine ma'anar fadir. Fadir shine wanda ya kirkira abu ko ya kage halittar abu ba tare da ya ga wani ya riga shi ya kwaikwaya a wajensa ba. To ubangiji subhanahu wataala shine ya fara halittar samai da kasa ba kuma gurin wani ya kwaikwaya ba. Waɗanda halittu ne waɗanda suke tabbatar da kadaitakar ubangiji subhanahu wataala, suke tabbatar da uluhiyarsa, suke tabbatar da rububiyarsa da uluhiyarsa. Shi kadai ne mahalicci mai bayarwa, mai hanawa, mai azurtawa, mai ciyarwa, mai renan halittunsa. Sannan kuma shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa. Halittunsa mai da kasai suna tabbatar da wannan. Rabba kulli shay'in wa maliki, ubangijin komai, ya ubangijin komai, wa malikihi wa malikahu, kuma ya mamallakin komai. Ashhadu an la ilaha illa anta, ina mai shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai kai. a'udhu bika min sharri nafsi, kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa sharrish shaytani wa shirkihi, da sharrin shaydan da shirkarsa. Anan bawa bayan yayi wa Allah kirari kamar da muka fada, ana san bawa zan yana yi wa Allah kirari a cikin addu'o'insa da koyi, yayi wa Allah kirari sai kuma yake tabbatar da uluhiyar Ubangiji, wanda muka ce komai ya ginu ne akan wannan, shine ka tabbatar wa da Allah subhanahu wataala uluhiyarsa, cewa shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa. Duk wani abin da ake bautawa ba shi ba, to ƙarya ake bautawa ba gaskiya ba. Allah shi kadai ne wanda ya cancanci bauta, wanda ita ce uluhiya. Duk wani abu da mutum yake yi na ibada, to akan wannan zai gina. Idan babu wannan kudirin a cikin zuciya, to duk wani abu da mutum zai na alkhairi ba zai samu karbuwa ba. Allah ba zai karbe shi ba sai ya tabbatar da wannan, shine tauhidul uluhiya. Tauhidul uluhiya farko da yace rabba kulli shay'in wa malik, to tun daga fatirar samawati wal ardh rabba kulli shay'in wa malikahu, tauhidur rububiyya farko, Allahumma alimul ghaib wa shahada, tauhidul asma'i was sifat. Dama wadannan sune abinda duk tauhidi ya kunsa. Duk wani abin da zaka faɗa na tauhidi baya shi baya fita daga kashe-kashen nan guda uku. Ko dai ka faɗa abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa, Allah subhanahu wataala kuma ya kadaita a cikin sunayensa da sifofinsa. Ko ka faɗa abin da ya shafi rububiyar Ubangiji, wato Allah subhanahu wataala shine mahalicci, shi ya kage abin da babu shi, shi ya samar da duk wani samanmi, wannan shine rububiyya. Ko ka faɗa abin da ya shafi uluhiyarsa, wato ka yarda shi kadai ne za a bauta masa, to babu wani abu kuma na tauhidi da ba shi nan yake ba. Wannan shi yasa malamai suka ce tauhidi kashi uku ne, tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Inda wasu suke ta soke soke cewa ya ai wannan ba bid'a ce, ya zaka ce tauhidi uku ne, tauhidi wa ina aka taba cewa tauhidi uku ne. To kamar yadda ka san a kowane ilimi akan karkasa abubuwa don a kai ga fahimta su da sauki, ka san ya zaka fahimce su. Naji ba uku bane, ɗaya ne, ka yadda da waɗannan abubuwan, ka yadda da su, eh to shikenan. Ba wai shi cewa uku din wani rukuni ne na aqida ba, sai ka ce uku sannan ka tsira a gaban Allah. Abinda ake bukata dai ka fahimta, idan abu sunan Allah ne to nashi ne shi kadai, sifar sa tashi ce shi kadai, wannan shine asma'u was sifat. Idan abu aikin Allah ne to ka bar masa shi kadai, kar ka dauka ka jingina mu ne, ka yadda da wannan na yadda. Idan abu in abin nan Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa, ka yadda da wannan na yadda, shikenan mun yi ittifaki. Maganar sai ka ce uku ne ko baka ce ba, wannan mai sauki ne, kamar yadda za a ce sunnonin alwala kaza, farillan alwala kaza. Annabi bai zauna yana gaya wa sahabbansa haka ba, babu inda annabi ya zauna gaban sahabbai yace yau za mu karanta farillan alwala ko yau za mu karanta sunnonin alwala. Amma wani abu ne da malamai suka fito da shi don su isar da fahimtar cikin sauki, babu kuma wanda ya taba fadowa yace malamai sun yi bid'a saboda sun yi babu sunnonin sallah, babu wanda ya taba fadar haka. To wani lokacin ana son rigima da abinda ma bai kamata a yi rigima ba, sai a yi rigima, sai ka ga mutum ya share awa daya yana suka Ibnu Taymiyyah, wai ya zo da bid'a ya karkasa tauhidi gida uku, ya karkasa tauhidi dan ya kafirta musulmi, dan ya kafirta musulmi. To bai daidai ba da kafirta musulmi, magana ce ta abubuwa guda uku. Shi abinda yake ta gaya ma mutane cewa tauhidin rububiyya hatta mushrikai sun yarda da shi, Quraishawa duk kafircinsu Abu Jahal, babu wanda ya taba cewa shi yayi kansa, sun yarda akwai Allah, sun yarda shi yayi sama shi yayi kasa, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardha la yaquluna Allah. Allah ya faɗa mana shi, an tambaye su waye yayi sama da kasa, za su ce Allah. Ibn Taymiyyah ce to kaga wannan ba a kansa ne suka yi ta rigima da annabi ba, ba a kan wannan bane, annabi ya taba zuwa ya ce wa Quraishawa ku yadda Allah yayi sama da kasa, suka ce ba bi yadda ba, ko a ce ku yadda cewa Allah ne yayi ku, suke ba bi yadda ba. Su abinda ake ta rigima da su shine tauhidul uluhiyya, cewa su bauta wa Allah shi kadai. Wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, da an ce da su ku ce la ilaha illa Allah sai su shiga girman kai. Aj'ala al alihata ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab, yanzu ya ce Allah ɗaya ne tak, abun bauta ɗaya ne tak, wannan abun mamaki. Tafi suna mamakin a ce abun bautawa ɗaya ne, su su suna ganin akwai abun bauta shi da Allah amma waɗannan na ƙasa-ƙasan su ne za su kai ka ga Allah shi Allah ya fi ƙarfin su tunkare shi kai tsaye da bautarsu suna ga yayi nisan da ba zai yi su bauta masa a haka ba amma su biyo ta hanyar gumakansu wanda suke cewa ‘ya’yan Allah ne mala’iku suna ba su sunayen mala’iku sun ce ‘ya’yan Allah ne za ka suna yin haka ne ma na abu da hun illali ƙarfi huna illallahi zulfa ba kome ya samu ke bauta musu ba illali ƙarfi huna sai don su matsar da mu illallahi kaka sun yadda akwai Allah wanda ya sa in suka shiga jirgin ruwa ya fara jirgin ruwa ta fara da su sai su koma ga Allah ɗin shi kansa. To wannan shi ne abin da Ibn Taymiyyah ya ta faɗa a littafansa cewa tauhidin rububiyya ba shi ne abin da annabawa suka yi ta gwagwarmaya da al’ummominsu wajen tabbatar da shi ba saboda shi abu ne a fitira a cikin hasalin halittar ɗan adam dole ya san cewa akwai wani abu sama da shi inda aka yi ta rigima da annabawa shi ne bauta wa Allah shi kaɗai a yadda cewa shi kaɗai za a bauta ba za a bauta wani tare da shi ba to a nan ne aka yi ta artabu to wannan shi ne dalilin da ya sa yake bayani ya ce tauhidi akwai ɓangaren sunaye da sifofin Allah wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sannan alqur'ani cike yake da sifofinsa azizul hakim ghafurur rahim sami'ul alim duk waɗanda sifofi ne na Ubangiji kuma sunaye ne ce to akwai wannan ɓangaren akwai kuma ɓangaren abinda ya shafi bautawa Allah shi kaɗai shi ne abin da ya shafi uluhiyya inda muka duba wannan hadisi za mu ga kusan abubuwan ne duka a ciki ali allahumma alim al-ghaibi wa shahada fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada wannan sifar ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fatir as-samawati wal ard wannan tuma sifa ce ta ubangiji sannan kuma aikin sa ne rububiyyarsa ce rabba kulli shay'in wa malikahu wannan rububiyyarsa ce ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai kai kawo rububiyya sana kawo uluhiyya galibi rububiyya takan gabaci uluhiyya saboda sanda bawa ya yarda ubangiji shi ne kadai ubangijinsa shi ne mahaliccinsa shi ne mai bashi mai hana shi ya yi shi daga babu to me zai hana ya bauta masa shi kadai shi yasa uluhiyya take zuwa gaba ce to ka yarda shi yayi kaza shi yayi kaza to dan me ba za ka bauta masa shi kadai ba kake hada wani da shi la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi ina neman ka tsare ni kai min tsari daga sharrin kaina da kuma sharrin shaytan daman sharri ko dai ya zan daga mutum kansa ko kuma daga wani abu a waje ko dai shi kansa ya zama daga kansa sharrin yake shi zai yi abin da zai cutar da kansa ko kuma a wani ne zai yi sanadiyar ya cutu sannan abin da za ya fito na sharri ko dai ya same ka kai ko ya samu wani a abin nan ko ya same ka ko kai ko ya samu wani shi yasa za mu ga a cikin hadisin duk ya hada waɗannan kashe-kashen ce a'udhu bika min sharri nafsi kaga daga sharrin kansa ce min shururi anfusina du'a bina khutbatul haja da annabi yake min shururi anfusina a'udhu billahi min shururi wa na'udhu billahi min shururi anfusina daga sharrin kawunan wato sharrin da san zuciya na mutum shi ke jefa shi cikinsa akwai abinda san zuciya ne da biyewar abinda rai yake so biyewa abinda rai yake so to yanzu nan zai jefa mutum cikin halaka yanzu nan zai kawar da mutum daga kan hanyar Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya bin Allah in ba abin ka baka bi Allah ba to zaka bi san zuciyarka zaka bi abinda zuciyarka take so fa illa bi yastajibu lak fa'lam annama innama yattabi'una ahwa'u fa illa bi yastajibu lak Allah ce in har ba su ansa maka ba Allah yake ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam in ba su ansa kiranka ba wato ba su bi ka ba fa'lam to ka sani annama yattabi'una ahwa'u san zuciyarsu kawai suke bi, ma'ana biyu ne hanyar biyu ce, ko su bi ka ko su bi san zuciyarsu. To suye suye zuciya shi ke ja mutum zuwa ga halaka, shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa'amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. To amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ranar gobe kiyama, wani hannarsa anil hawa, ya hana san ransa bin soye-soyenta, abinda take so, abinda ransa yake so, bayan aljannata hiya al-ma'wa, to aljanna ita ce makoma. Saboda haka ya ce min sharri nafsi, kuma duk ɗan adam yana tare da wannan, kada wani ya ce shi ba sharri tare da kansa, a wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a jikin ɗan adam, yana tare da shi. Don haka ka nemi tsari daga wannan, shi ne zaman lafiya, ubangiji ya kare ka daga wannan. Ta ce annafsul ammaratu bisu wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Annafsul ammara bisu, ran da zai riƙa umartar ka da mummunan abu. To Allah ka tsare ni daga sharrin kaina, cewa min wa sharri shaitan, da kuma sharri shaitan. Daga sharrin kai wannan daga wajen kai fito, wa min sharri shaitan daga wani ne daga waje kuma shi ne shaitan. To daman haka waɗannan suke haɗuwa, ɗan adam ya ta yaƙi da su, ya yaƙi da shaitan, ya yaƙi da zuciyarsa, ya yaƙi da shaiɗanin mutane, ya yaƙi kuma da ƙyalƙyalan duniya. Shi yasa in mutum bai yi da gaske ba, sai su ci shi da yaƙi. Sai ɗan adam kullum yake neman taimakon Ubangiji don ya fi ƙarfin waɗannan abokan gaban nashi, zagaye suke da kai kuma ba ku iya rabuwa, kana tare da su ko da yaushe, kuma su ba za su ƙyale ka ba, ko bacci kake suna ƙoƙarin ya za su cimma buƙatar su a kanka. Ashe kaga kana neman mafaka a gurin Ubangiji, shi kaɗai ne zai iya baka ƙarfi, ya iya tallafa maka kafa ƙarfinsu. Shi ne ma'anar a'udhu al-a'udhu fi al-iltija, ka nemi mafaka yayin da wani abu ya rarrako ka, ya biyo ka, to ka samu inda za ka ɓoye ka fake, ko ka samu abin da zai kare ka, shi ne al-iltija. Shi ne ma'anar a'udhu, ina neman ka tsare ni, ka kare ni, ka bani mafaka daga sharrin zuciyata, kaina, da kuma sharrin shaiɗan, wanda shi kuma daga waje ne, tare suke aiki, wannan ɗan abin nan taimaka masa yake. Wa shirkihi, da shirkarsa, ana karanta ta haka, wa shirkihi, ai wa shinun kisra, sannan a ɗaure ra, wa shirkihi. Ana kuma karanta ta wa sharakihi, sharak shi ne tarko, wato daga sharrin shaiɗan da shirkarsa. Shirka dai an san shirka shi ne haɗa Allah da wani, da abinda shaiɗan yake hari ya ga ya cimma, shi ne mafi ƙololo abinda yake so ya kai gare shi. Sai idan ya kasa kaiwa ga wannan ne, to zai haƙura da abinda bai kai wannan ba. Amma dai babban buƙatarsa shi ne ya kai ga jefa mutum cikin shirka, da in ya faɗa cikin shirka ya san ya samu abokin zama a wuta har abada. Amma duk wani abinda zai jefa shi ba shirka ba, to ko sun haɗu a wuce za su rabu, zai fita ya bashi a ciki. Shi yasa wannan shi ne babban abin da yake, in ka ce sharak kana nufin tarkonsa. Shi ma dai tarkonsa ne ɗin shi ne dai ya yi ƙoƙarin ka faɗa ciki, idan ka faɗa cikin shirka ɗin. Saboda haka wasu abubuwa ne mutalazima, suna tare da juna. In ka ce tarko, babban tarkonsa shi ne ya zai jefa ka cikin shirka. In ka ce shirka ka faɗi abin da daman shi ne mai buƙatarsa. Saboda kowanne ka faɗa dai zai kai ka ga wata ma'ana ne guda ɗaya, cewa min sharri shaitani wa shirkihi wa ana aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ko in jawo wa kaina mummunan abu, ko in jawo wani musulmi. Kaga daman sharri ko dai ya fito daga kanka, ko ya fito daga wani daban. Sannan abinda zai zo na sharri, ko dai ya faɗa kan mutum, ko ya faɗa kan wani daban. To shi ne ya nemi tsari daga masdarin sharrin da kuma aqibar sharrin. Masdarinsa ko dai daga minhu ko min shay'in kharijin min, aqibarsa ko dai zama alaihi ko ala shay'in kharijin min. yake neman tsarin Allah ya tsare shi daga ya zama shine sanadiyar da zai jawo wa kansa ya jawo wa kansa wani mummunan abu ko ya zama sanadiyar jawo wa wani dan uwansa musulmi mummunan abu wanda tace addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sayyidina Abubakar lokacin da ya nemi ya gaya masa abin da zai rika faɗa da safe ko da yamma za mu ga yadda take cike da ma'anoni da kuma manyan bukatu da bawa yake gabar da mawar ubangijinsa tare da yabo da kirari da tabbatarwa da Allah sifofinsa da tabbatar da tauhidin nan kashi guda uku wayil asma'i was sifat da tauhidur rububiyya da tauhidur uluhiyya wannan hadisi kamar da muka faɗa Tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisin hasanun sahih kuma hadisi ne tabbatacce sai hadisi na gaba shi ma a cikin at-Tirmidhi yace wa fi Tirmidhi aidan an Usman ibn Affan an karbo daga Usman dan Affan radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzal Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba min abdin yaqulu fi sabah kulli yawm wa masa'i kulli layla babu wani bawa da zai fada safiyar kowace rana da yammacin kowace dare yace bismillahi allazi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalath marrat yace da sunan Allah wanda tare da sunansa babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai cutar tare da sunansa babu wani abu da sama yake ko a ƙasa yake da zai cutar wa huwa as-sami'ul 'alim shine mai cikakken ji ko masani thalath marrat ya faɗa sabu illa lam yadhurruhu shay fati babu wani abin da zai cutar da shi wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahih at-tirmidhi yace wannan hadisi ne hasan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wannan hadisi kamar yadda ya faɗa at-tirmidhi ya rawaito shi banda at-tirmidhi nasa'i ya rawaito shi a cikin sunan al-kubra ko a cikin amal al-yawm wal layla haka nan akwai shi a cikin sunan ibn majah akwai shi a cikin musnad na imam ahmad da musnad na abi daud at-tayalisi hadisi ne hasan a cikin sanadinsa akwai abdurrahman ibn abi zinad wanda saduq ne hadisin sa baya wuce martabar hasan ala ayi halin hadisi ne tabbatacce duk da akwai sabani da aka yi wajen rababin al-wasl wal-irsal wasu sun rawaito shi mausul wasu rawaito shi mursal to amma da cikin ruwayoyinsa wannan shine isnadin tirmizi shine isnadi ne muttasil kuma kamar Dar-Qutni ke cewa huwa ahsanuha isnadan cikin ruwayoyin da aka yi ruwayar tirmizi ke cewa ruwaya ce isnadun ne muttasil wa huwa ahsanuha isnadan a cikin litafin ilal illa lam yadhurruhu shay ka gyara illa lam yadhurruhu shay haka yake illa lam yadhurruhu shay in ba haka yake ba ka gyara kai irin wacce ce ka kana da ka gyara kawai duk abinda ka ji na faɗa shine daidai Abdurrahman ibn Abi Zinad wannan hadisi shi ma ɗaya daga cikin hadisai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abinda mutum zai faɗa da safe da yamma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ce idan mutum ya faɗi wannan da safe to Allah zai tsare shi daga duk abin da zai cutar da shi in ya faɗi da yamma shi ma Allah zai tsare shi daga duk abin da zai cutar da shi hadisin Aban ibn Uthman shi ya rawaito shi daga mahaifinsa Aban daga mahaifinsa Uthman ibn Affan yake cewa annabi ya ce Uthman ibn Affan yake cewa annabi ya ce ma min abdin babu wani bawa yaqulu fi sabah kulli yawm wa masa'i kulli layla da zai faɗa da safiyar kowace kowane yini da yammacin kowane dare wato da safe ko da yamma yace bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim yace da sunan Allah ma'ana ina neman taimako da sunan Allah wannan bismillahi astaeenu bismillah ina neman taimako da sunan Allah sunan Allah din nan la alladhi la yadhurru ma'a ismihi shi Allah alladhi la yadhurru ma'a ismihi wanda tare da sunan sa wanda tare da taimakon sa babu wani abin da zai cutar da kai a sama yake ko a ƙasa to idan ubangiji subhanahu wataala ya tsaya maka to babu wanda yake cutar da kai alaysa allah bikafin abda allah bai isa ya tsare ya tsaya bai isa isarwa bawan sa ba allah ya isa ce wa huwa sami'ul alim shine mai cikakken ji kuma masani to ilimin sanin jin ubangiji ya fi ƙarfin kowane ji kamar da muka yi bayani haka ne ilimin sa ilimin kowa takaitacce ne kankani ne ba ma haɗi ka ce ilimin Allah ya fi na wani kama rage matsayin ubangiji ka ce ilimin Allah ba zai ba ma haɗi wanda ya fi kowa ilimi a duniya waye shi eh ko faɗa bana wanda ya fi kowa ilimi a duniya a cikin halittun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ilimi amma Allah ya ce da shi da sauran duk wanda ke tare da shi da wanda za su zo har alkiyama ta tashi wa ma utitu min al-ilmi illa ta a ba ku wani abu na ilimi sai dan kankani ya sa kamar yadda na taɓa gaya muku lokacin da Khadir da Annabi Musa suka fita lokacin da suka shiga jirgin ruwa bayan sun zo fita daga jirgin ruwa bayan duk abin da ya faru ya faru sai ga wata tsuntsuwa irin tsuntsuwan nan dan karamin nan bai no ake ce masa ya hau kan gefen jirgin ruwa sai ya tsage ruwa sau ɗaya sau biyu haka da bakin sa sai ya tashi sai Khadir yake cewa ka san abinda bai nuna yake cewa ce bai sani ba yace abinda yake faɗa ilimi na da ilimin ka duka da nawa da naka in an haɗa shi bai kai yawan wato in aka haɗa kwatanta shi da ilimin Allah bai kai yawan abinda wannan tsuntsu ya tsaga daga wannan teku ba teku ya san ana yi idan tsuntsu ya zama ba tsuntsu ba ko raƙuma ka kawo ya san mai suke to Allah shine mai cikakken ilimi wanda ilimin sa ya rufe ni sai ka duk wani abin da dan adam zai yi dan wani abu ne Allah ya kabbince na masa to amma kuma sai ya sa shi girman kai ya sa shi nuna isa ya dinga fadi ya dinga shi wani ne menene shi a gurin Allah ba komai bane to mutum ya faɗi wannan sau uku da safe ya faɗi wannan sau uku da yamma illa lam yadhurruhu ay ma min qa'ilin zalika illa lam yadhurruhu shay akwai abin da yake mahzufi da shi za a kaddara wannan ya zama istisna ne mufarrar li jawabi shartil mahzuf akwai ash-shartul mahzuf ma yaqulu zalika qa'ilun illa lam yadhurruhu shay amma an shafi wannan sharadin wanda wannan illa din zai zama istisna'i ne na jawabin sa an gane istisna ne mufarrar ga wanda suke nawo sun san me nake ne so shi naka da ya shafe maka ya sa fa yana ga kamar me yasa za a sa illa din ba dalilin ka illa to amma abinda yake akwai abinda aka shafe a gurin istisna ne mufarrar illa lam yadhurruhu shay face ba abinda ya cutar da shi wannan kamar duka addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dukkan wata addu'a da aka ce bawa yayi zai samu ta goma shi ta gurin Allah da dukkan wani aiki da aka ce bawa yayi kamar yadda muka yi bayanin sa a wancan satin yana buƙatar imani da yaqini a zuciya wa anta muqirun bil ijaba kana da yaqini ba wai kana fargaba ba inda fargaba ne to faɗo abin da yayi baya kace ya addu'a ba ta aiki ba ana son ya kini in kaga zaki yazo ka tunkare shi da kirjinka ka fadi wannan بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله باك تنكاريش بجيكين كان أبري كاكا بكيت بكي كتنكاريش كي كما كي نزاكي شيء مشيني كي أما كتنكاريش كان أبري شيء كذي wannan shine ma'anar addu'a ana son mutun yayi ta tare da yakinin abinda yake fada haka yake kuma zai ga tsagomashin sa shi yasa da yawa sai kaga mutun yayi ta addu'a kuma a banza saboda me saboda wai gwadawa yake sai ce to a ga ya mutun in gwada an gani kaga ba amma fada da zuciya dai cewa tabbas haka yake kuma Allah zai maka sai ka gani na'am Allah ya maka aban ibnu usman shine ya rawaito hadisin yayin da ya fadi wannan hadisin a gaban wani mutumi aban yana da yana ya samu paralysis ta bangare daya sai wani yake kallon sa shi cikin wanda yaji wannan hadisin yana karanta shi sai yake kallon aban ma'ana kai ya kai baka fada Allah tsare ka daga sai ki cewa naga kana kalluna ki cewa abinda na gaya maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ranar da wannan ta same ni a ranar ban fadi shi ban fadi wannan Allah ya mantar da ni domin kaddararsa ta gudana a kaina ci amma abinda na gaya maka kake sai hadisin sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake wa fihi wato fi tirmidhi haka nan a cikin sunan tirmidhi wa ghairihi da wannan sunan tirmidhi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبان وغيره أنكر ولد الثوبان دو ونسى أفوان وفيه أيضا أشكين سنة الترمذي عن ثوبان وغيره أنكر ولد الثوبان دو ونسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من قال حين يمسي وإذا أصبح وان دي فده يعين دي يكيم ما هو وعيقلي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا كان حقا ala Allah an yurdiya wani duk yace da safe ko da yamma raditu billahi rabban na yarda da Allah shine ubangiji wa bil islam dinan na yarda da musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan na yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kana haqqan ala Allah to haqqi ne akan Allah an yurdiyahu ya yarda da shi to ya gamsar da wannan mai wannan addu'a wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne Hassan sahih wannan hadisi kamar yadda ya fada Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sanadin sa akwai wani da ake kira Sa'id ibn Marzuban Sa'id ibn Marzuban al-Baqqati wannan mai riwaya wanda shine a sanadin wannan hadisi malamai sun soke shi sosai Imam al-Bukhari ya raunana shi wasu raunana shi raunanawa mai tsanani sun yi watsi da hadisansa saboda haka wannan isnadin yana da rauni za mu ga a ƙarshe yana cewa Tirmidhi ya ce hasanun sahih abinda yake cikin nusakh na Tirmidhi abin nan kwafi-kwafi na Tirmidhi cewa ya hadisun hasanun gharibun min hadhal waje hadisi ne hasan gharib min hadhal waje kaga wannan ba inganta isnadin ba ne sabanin kalmar hasanun sahih wannan shine abin da yake cikin nusakh shine abin da yake cikin littafin tuhfatul ashraf Tirmidhi shine abin da malamai suka nakalto kamar Zahabi a cikin tazkiratul huffaz ya nakalto wannan da haka ne Ibn Hajar da Munziri cikin at-targhib wat-tarhib duk abinda suka kawo maganar Tirmidhi cewa suke Tirmidhi ya ce hadithun hasanun gharibun min hadha al-wajh ba hasanun sahih ba a ina ibn al-qayyim ya dauko hasanun sahih kamar yadda muka ce asali ya dauko ruwayoyin ne daga littafin malamansa daga littafin malamansa ibn taymiya ibn taymiya shi ma kuma ya dauko kila kai tsaye daga littafin azkar na nawawi littafin al-azkar nawawi yana littafin al-azkar littafi ne da ya kunshi zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai wannan da muke karantawa to malaman da suka yi rubutu akan azkar sun yi amfani da wannan littafin na nawawi sosai sun ruwaito sun dauko hadisai daga ciki ibn hajar al-asqalani yana da takhriji wato aiki da yawa hadisan cikin littafin azkar na nawawi ana ce da shi nataijul afkar bi takhriji al-azkar a ciki ibn hajar shi da kansa yake cewa da ya kawo maganar nawawi ya ce hasanun sahih sai yake cewa wannan abu da ya faru ya zo a cikin maganar malam yana nufin nawawi ya ce hasanun sahihun gharib ya ce lam ara lafzata sahih fi kitab at-tirmidhi ya ce ban ga kalmar sahih wato kalmar sahih a cikin littafin tirmidhi ba ce ban gani ba la bi khatt al-karruhi alladhi ishtaharat riwayatuhu min tariqihi wa la bi khatt al-hafiz abi ali as-sadafi min tariqi abi ali as-sinji ya dauko kofi-kofi na shahararrun kofin littafin Tirmidhi da nuskar Karruhi da nuskar Abu Ali Sadafi duka a ciki babu wannan ya ce wasu ma ya duba wasu kofi-kofi din duk bai gani ba hakanan ya koma littafin al-Atraf shi ne littafin al-Suhfatul Ashraf na Mizzi nan ma bai gani ba sai ya ce fa ka'anna shaykha رآه في نسخة ليست بمعتمدة تنايوا مالا يا غنش اشكين وني كوفين دا با شيني ابن دوبروا كاغا الا لدبي نا مالمي غا مالمان دا سكي سما دا سو كاغا سيتي تنايوا ا وني كوفين يا غني اما كوفين با شيني مالمي سكي دوغرا دا شي سي يمسا عذري سوراك ان كا دوبي اسناد حديثن كانسا زاكا غاني تشيوا كلمه صحيحه انن بت داتشي با kalmar Tirmidhi hadithun hasanun gharib daman hadithun hasan a gurin Tirmidhi shine wanda a cikin isnadinsa akwai matsala sai dai yana da wasu hanyoyi da Tirmidhi yake ganin za su daukaki hadithun su kai shi hasan wannan shine hasan a istilahin Tirmidhi kamar yanda shi da kansa ya faɗa yace wa kullu hasanun fa ma'nahu kaza 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 ya bayanin ma'anar hasan a gurin sa shine hasanun li ghairihi ba hasanun bin amma kalmar hasanun sahih yana nuna cewa isnadin ba shi da matsala tare da cewa kuma isnadin kamar yadda muka faɗa akwai Sa'id ibn al-Marzuban al-Baqqan wanda malamai su Bukhari da sauransu da su Bukhari malamin Tirmidhi ne sun soki shi a wannan hadisin hadisin an rawaito shi ta wasu fuskoki wanda yanzu lokaci yayi ba dama mu faɗa amma insha Allah a karatu na gaba za mu yi bayani mu ji cewa hadisin ya inganta ko bai inganta ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya kula da abinda muka yi shi da muka yi fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh